Washington D.C. Masauraranmu assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington D.C. akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadan a yau 7 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Filin namu na nasiha ne.
Kai ke zara u masu sauraron mu, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ci gaban nasihar makon da ya gabata, inda wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi wani malami akan muhimmancin haƙuri da yanayin rayuwa.
Sannan za mu ziyarci filin ƙwalamar mu, sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da komawa wajen wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Farko tunda zan tsawaye bi alarin Ishmawu Ijiya Risala da saboda da fahimtar fiqhu da fahimtar addini da iya karatun Alkur'ani da san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, san ibada. Na uku, matashi zaman to mai dogaro da kai tun an wata sowarsa, wanda iyaye ne kamata su dinga tsora ainihin yara sakan wannan kare zaman to su ma zaune. Akwai masu sana'o'i, musamman sana'o'i da suke na iya dogaro da kai wanda suke ba su ta ta'alliki da wani, irin ma'ana wanda suke na tsoro wuri ko dinki ko yara ko wani abu, ba irin sana'o'i da zaka koya yaro girman kai da zai zamanto ko ya kasa wata sana'a ba sai ita. Ko da a matsayin sanin dan makaranta ne, dan boko ne, in yi dawo da fojin sana'ar koyi kaza, yi sana'a kaza, in kasuwanci ne a koya masa. Kaga idan ka dauki wannan abubuwa da muka faɗa guda uku, an koyawa matashi ya taso cikin bautar Allah da kula da addini, ya taso cikin neman ilimin addini, ya taso cikin dogaro da kai, to wannan ya samu. Sannan kuma cikin wannan ilimin da muka faɗa, kar mu manta ilimin zamani na koyon sana'a, mana boko yana da muhimmanci, shi ma dora matashi a kai dukkanin matakin da ke akwai musamman wannan zamani. Ni fari nursery ne, nursery ya tafi primary, ya tafi junior, ya tafi senior, ya tafi je higher institution, inda ya tafi digiri ne da ya tafi digiri na ɗaya da na biyu har izuwa kwalolin da ake yi. Wannan shi ma zai ba shi gudunmuwa, yana ba da gudunmuwa ya zamanto ainihin matasa sun zamanto cikin tsari da kuma shagaltuwa da wasu abubuwa wanda ba su ja hankalinsu ba su fada. Amma da yawa za mu ga a gaban da zan faɗa ta nan gaba cewa akwai ƙalubalen da ke kan iyaye wanda su ya kamata su tsaya tsayin daka wajen kula da su, to sai mu ga ba sa wannan. Matashi, kaja abin da muka faɗa, mun baɗi irin nasoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan muhimmancinka, Allah subhanahu wa ta'ala ya jinjira muku a cikin Alkur'ani, sannan kuma ga yanda ya kamata ku zamanto cikin rayuwarku. Idan ya zamanto samarinmu da matasanmu sun dogara da Allah, sun kama bauta Allah subhanahu wa ta'ala, sun tsarkake zuciyarsu, suna lazimta, ma'ana suna halartar majalisai na ilimi da karatu, suna zuwa makarantar boko domin ilimi, suna dogaro da kai, to alhamdulillah, an Allah ya da zama ga wannan al'umma ta samu yanda ake so. za mu ga cewa lalle wannan tafiya ta yi yanda ake so. To sannan kuma matasan su zama kuma suna da ilimi na rayuwa, ilimin boko, ilimin information technology da ke yayi a duniya, duk wani ilimi da ke yayi da zai taimaka maka. To wanda zai zama to source ne ko na samu ko kuma source ne na hanyar samu din, ko da baka samu a lokacin ba, to ka zama to ka rike wannan hanya ta neman ilimi, ka dogara da ita, ka dogara ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma uwa uba, abin da za mu yi ƙara jan hankali ga matasa shi ma dai a taƙawa tsoron Allah. Matasa su tsoron Allah, su tsarkake zuciyarsu tsakaninsu da Allah, su tsoron Allah tsakaninsu da mu'amala da jama'a, banda cuta, banda ha'inci, banda ƙarya, banda algus a cikin al'amura, banda son zuciya, banda duk abin da zai zamanto ya ɓata ya gurɓata muku rayuwa. Wanda mana ga hukunci saboda Allah, saboda wannan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillahu, mutum bakwai Allah zai musu inuwa a cikin inuwarsa, ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa, sai inuwar Ubangiji subhanahu wataala. To kaga in kai duba da cewa Allah subhanahu wataala ce zai musu inuwa a inuwarsa, sai ce a cikin farko wai shabun masha'a ifi ibaratillah, matashi ne dasa cikin bautar Allah, cikin tsoron Allah, cikin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala. Kada manta kuma akwai hadisi da manzon Allah shi ma ya faɗakar, kuma shi ma yana kan magana akan matasan ne. Manzon Allah ke cewa digadigan bawa ba za su kushe ba ranar alkiyama har sai an tambaye shi abu sawa abubuwa. Na farko za a tambaye shi abu sa rayuwarsa a yayi karar da ita. Na biyu za a tambaye shi abu sa kuruciyarsa yayi tsufar da ita. Na uku za a tambaye shi dukiyarsa yayi same ta kuma yayi amfani da ta. Na huɗu za a tambaye shi abu sa aikinsa me ya aikata a duniya da lahira. Hadisin cikin Imam Tirmidhi. To bawan Allah ya kai matashi ya kasa wajen tsoron Allah. Manzo Allah cewa an shababihi fi ma'abla, Allah zai tambaye ka abu sa kuruciyarka a ya ka karar da ita, ya ka aiwatar da ita, ka aiwatar da ita cikin shagara, cikin wasa, kai ne wannan club din, kai ne wannan ibin santa din, kai ne wannan gidan kallon, kai ne gidan kaza, kai ne yawo, kai ne shirme, ko kuma ka tsara rayuwarka ka 24 hours ɗinka, ka ware lokacin nishadi, ka ware lokacin zuwa makaranta sanin addini, ka ware lokacin makaranta zuwa sanin ilimi na zamani, ka ware lokacin makaranta zuwa ainihin zumunci da kuma hidima ta iyali, da ma'ana iyaye kenan, da kuma abin da ya kama da haka, ka ware wannan lokacin. To ga abin da manzon Allah ke gaya maka, Allah zai tambaye ka abu sa kuruciyarka daga shekara ka 15 ko 18 har zuwa 40, da lokacin da ka shiga shekarun kuma girma da dattijin taka. To Allah zai tambaye ka kullun ya kai tafiye da su. Matasan mu tsoron Allah, ga yanayi da muke ciki na social media inda ta taka rawa wajen cinye mana lokaci da tafiye da shi, ya za mu tattalin wannan, ya za mu gyara? Faɗaka da wannan musan Allah subhanahu wataala yana ganin mu, yana tsinkaye zuwa gare mu da abin da muke da fili da boye yana gani. To mu kokari mu gyara, mu tabbatar cewa mun gyara shi, mun bi Allah yadda ya kamata. Muna fata Allah subhanahu wataala ya shirye mu hanya madaidaiciya, samu amfani wannan kwanakan namu na kuruciya, ya mana muwafaka a duniya da lahira. Sannan a ƙarshe kuma kalubale ga iyaye su tsoron Allah ba su amana da Allah ya ba su, su tarbiyyar da yayansu akan hanya madaidaiciya. Duk wannan bayanin da muke yi yana dogara ne da yanda iyaye suka tsora yaransu akan tarbiyya da tsoron Allah farko, da kuma dogaro da kai. Kada mu dinga bar ƴaƴanmu da zuriyarmu da matasanmu sasakai kawai yaro shi kenan, dan ya taso shi kenan kamar an sallame shi, ba abin da zaka iya masa na rayuwa, ba kula da cinsa ba, da shansa, da tufafinsa, da zuwa makarantarsa ba, ka bar shi ba makaranta, ka bar shi ya zamanto dan shaye-shaye ka bar shi ya zama to mai zaman banza anguwa ka watsa rayuwarsa to wallahi ba zai ji tausayin ka ba kuma ya zama to fitina a cikin al'umma kuma ka san cewa duk abin da yake na laifi ko duk abin da yake a cikin al'umma kai ma kana da kasan ka na zulubinka kamar inda ya zama to mai nagarta ya zama to na kirki duk abin da ya baya gudunmuwa cikin al'umma to kai ma kana da lada wannan kalubale ne da kamata lalle iyaye mu sani Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ainihin lalle dukiyarku da ƴaƴanku fitina ne a gare ku sai ku tsoron Allah ku gyara su kuma san babu wata ni'ima da Allah ya ba wa dan adam kamar ta da wani da zaka kashe miliyan dubu ya samu bai samu ba kai ka samu baka su kuma ba za ka kula da shi ba ba za ka tsaya kai tarbiyyar sa yanda ya kamata ba ba za ka sashi a makarantar addini ba ba za ka sashi a makarantar boko ba ba za ka tsaya da shi da shi duk abin da Allah ya yi maka ba da shayar da shi da yi masa tufafi ba ka bar shi yana bin mutane waɗanda ba masu daraja ba ba masu kima ba ka kyale shi ya shiga kashi ya fi karfinka to wallahi mu ji tsoron Allah in ka san ba za ka iya ba to kada a fara in ka san za kana san haihuwa har ka samu haihuwa nan to ka tsaya da amana da Allah ya maka wannan shi ne jan hankalin mu karshe saboda lokaci wa sallallahu wasallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to abu kuma na hudu shine hali da zamu ji hankali abu samu ta samu yanda suke samu ake samun kai musamman a rayuwa ta mu ta kasar mu na Najeriya yanda ka sami kai na yanayin tattalin arziki da rayuwa to shi ba ne yana da kyau mu ji hankalin matasa yanda kamar su fi da rayuwarsu akwai abubuwa da suke faruwa abin da shafi na rashin tsaro da kidnappers da bandits da sauran abubuwa idan aka bincike sai ga ana samun matasa su ne kaso kusan 75 ko 80 waɗanda ke samu da irin wannan laifuka me ya jawo karancin rashin aikin yi da tsayawa jiran sai gwamnati ta bani aiki ko ta mun wani abu da kuma sakaci na iyaye wanda shi ne gaban mata ƙarshe saboda ina ganin babban abin da za mu yi ji hankali ga matasan mu shi ne musu wa'azi su tsoron Allah kamar yadda muka faɗa duk wani abubuwa da ke na laifi shaye-shaye a nesa ce shi kada ka ɓata ƙuruciyarka da abin da yake ainihin shan miyagun ƙwayoyi wanda zai juya maka tunani ka je ka faɗa cikin ɓarna ka faɗa ka ɓata rayuwarka ka lalata ta kana mutum mai daraja mai kima wajen Allah subhanahu wataala Allah ce laqad karramna bani adam Allah ya girmama dan adam wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil bari wal bahr Allah ya mana baiwa ce mu tafi a ban kasa mu tafi mu fita wuce mu tafi mu nema mu tafi mu rayuwa hamma akan ruwa duka Allah ya bamu wannan to amma sai ga da yawa ba wani lokacin shashin matasan mu suna fadawa cikin irin waɗannan abubuwa na shaye-shayen ba gaira babu dalili ya bata maka hankalinka ya bata maka rayuwarka ya bata maka darajarka a cikin al'umma ya bata maka dukiyarka kai har ma jikinka ya zamanto ainihin ka zamanto wani iri to irin wannan abubuwa ya kamata mu nace su Allah ta'ala ce ya zama innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amr ash-shaytan haƙiƙa da giya da caca da ƙudura duk wani kayan shaye-shayen wanda zai datti ne kuma aikin shaidan ne saboda kan mun nisace shi kwata-kwata kada mu aikata shi kuma a cikin hadisin Muslim daga sanna Abdullah dan Umar manzo Allah ya bayyana mana cewa kullu muskirin haram khamrun wa kullu muskirin haram dukkanin wani abu da ya samu yake jigarau da kowanne abu da ke rashi duk abin da ka san zai saka maye ko na allura da ake yi ko na ƙwayoyi da ake sha ko na maganin turawa da ake sha ko na wasu abubuwa na manyan laifuka duk da gashi nan kala-kala ana yi to wallahi manzala ce duk abin da kai wannan giya ne kuma dukkanin ta giya haramun ci mun nisa wannan ƙwai daga sai matasa mu sani cewa shi mutum yana addini ne a bisa addinin abokinsa ka san wa za ka yi abokantaka da shi wa za ka yi mu'amala da shi wa ya kamata ka yi darajar kanka ka san wannan to idan ka nisa ci shaye-shaye ka zamanto na gari to kuma suka karkata zuwa sana'a idan za ta dauke maka hankali a masana'antar ayyuka matasan masana kwacen waya suna sata suna zamba cikin aminci suna fo 19 na su zauna a dangadan na wayoyi ana samun lambobin mutane ana zalantar su duk wannan fasadi ne barna ne a addinin musulunci bata rayuwa ne kuma abin da zai maka wallahi wannan abin ba zai maka albarka ba ka dogara da kanka ka nemi sana'o'i ga sanan da kowanne iri ne ka dogara ka dinga neman a hankali kana addu'a Allah zai baka wannan arziki Allah zai azabta ka zai kawo maka hanyoyi Allah zai azabta ka kawo maka hanyoyi manyan laifuka shiga kidnappings da bank this da wasu abubuwa dan kai ainihin kuɗi dare daya to sai kana cewa dare daya kumburin ciki ka je kai bannan a wajen Allah kai mai laifi ne sakamakon ka wuta jahannama a duniya aka maka ka walakanta ya zama to wannan abu ma da ka je kai goyi abi amfani ka ba duk wannan muna fadar sa ne a zahiri saboda muhimmancin sa da kuma inda zamanin ke tafiya dole sai mun ja hankalin matasanmu akan nisata duk irin waɗannan manya-manyan laifuka da manya-manyan abubuwan da kamata a ce an nisata muna fata Allah subhanahu wataala ya shirye mu shirin addini sa matasanmu su fadaka su dawo hanya su kama turba ta tsoron Allah ta ilimi ta dogaro da kai ta sana'o'i su nisaci duk abin da ke muggan laifuka ne da manyan su da ƙananansu a nisaci abubuwan da suke ɓata zuciya suke ɓata rai suke ɓata rayuwa suke lalata mutum duk ya birkice na shaye-shayen ƙwayoyi na kowane iri ne a kula da bin iyaye a kula da kyautata wa iyaye da kyautata musu da faranta musu da musu biya su da ƙafa a kula da zumunci da ƴan uwa ta karki kyawun hali da mu'amala tsakaninka da abokanka tsakaninka da ƴan uwanka tsakaninka da mazauna wanda kuke zaune da zaman to ka iya magana ka san abin da zaka faɗa cikin al'umma ka iya zama da mutane ka zamanto mai nagarta ka zamanto mutumin kirki ka zamanto gentleman wannan kaza ka zamanto abun alfahari a cikin al'umma zaka zamanto abun dogaro a cikin al'umma zaka zamanto ana alfahari da kai da inda kaje a matsayinka na matashi har ka shiga shekarun kuma kuruciya
lale mahaba da wata mai falala Ramadan kayawai takaratun Qur'an da cikin saka aikata aikin ta asa.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin kwalamar mu.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna Kwalama wanda ke gabatarwa cikin shirin nan na yau da gobe. Ni da zan gabatar da wannan shirin sunana Hawa Abdulkarim Yofania. Yau na gayyato shahararren ƴan jarida kuma wanda ke fafutukar kare haƙƙin al'umma musamman mata, Hajiya Hafsa Kadiri English. Zamu tattauna da ita mu gani yau dai mun gayyato ta ne akan abinci dai na Ghana, inda yau zamu duba ko zamu yi da kunu. A Najeriya ana cewa dukunu, a nan Ghana kuma sai a ce da kunu. Assalamu alaikum, barkamu da waraka.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To Hajiya Hausa, sai in ce ya aiki ya hidima?
Alhamdulillah.
Mutanen Ghana na kiran da kunu da kunu, abincin Ghana ne da aka fi sani. A Najeriya ana cewa dukunu, da dan ya fi shahara a nan birnin Accra. Wannan abincin ya ake farawa ma tukunna da me ake yi?
Wato wannan abinci da ake ce ma da kunu ya kasu kashi biyu. Akwai na kabilan Fanti da ake cewa Fanti da kunu, sannan kuma akwai na Ankarawa waɗanda su mazauna Ankara ke na Accra ake ce masa da kunu, amma a cikin yaren su ana ce mai komi.
Shine da kunun da yafi shahara a duniya.
Kwarai kuwa gan komi shine da kunu da mu muka sani musamman ma mazauna Ankara. Kuma idan kin je Najeriya yau da gobe, saboda yanda ƴan Ghana ke ciki, su ma suna yin da kunu, suna saida jama'an Najeriya. To wato shi da kunun nan yanda ake yin sa, zaki samu matsaran ki busasshiya, masara busassa da ake tuwo da shi. Kamar misalin in kwano ɗaya ne mutum zai iya siya, she ka je ka jika. Zaki jika shi kwana biyu. To idan kika je kika jika kwana biyu, na uku
ana surfewa ko ba surfewa?
Ba surfawa. Ba surfewa, haka ake jikawa. Idan kika jika kamar misalin kwana biyu, she ki tsani. Kuma watakila da zaki jika na akwai da ti a kai, kinga saboda totun masara da abubuwan nan, sai ki yaɗa waɗannan dattin da ke kai ki zudda shi. Idan kika zubar, sai ki zubar da ruwan, ki sake wankewa saboda datti, sannan ki tsami. Idan kin tsami, sai ki kai manika a niƙa miki. To akwai masu nika shi gari, akwai wanda kuma za su yi nika, sai su nika shi kamar kamu, amma nikan garan yafi. To da zaran kin zo gida, sai ki dan kwaba shi da ruwa, kada yi ruwa da yawa, ki dan kwaba da ruwa sai ki rufe. To da ke rufe kamar kashi gari haka, ya dan yi tsami. In yayi tsami, sai ki dibi kadan cikin wannan da kika kwaba, sai ki sa ruwa, ki yamutsa shi, ki yi shi ruwa ruwa dan kadan haka, sai ki dora a wuta. Za ki saka cikin tukunya ne, ki dora a wuta, ki tuka, ki sa gishiri, ki tuka shi, ki tuka kamar ya kusa nuna.
Zaki tuka shi kamar tuwo?
Kamar tuwo, kamar yanda ake tuka tuwo. Zaki tuka shi. Idan kin ga ya dauko nuna, sai she ki sauke kasa.
Kada ki bari ya nuna sosai.
Kada ki bari ya nuna sosai. To idan kin dauko kika she ki kwashi, ki sa cikin babban langa, ki bari ya dan sha iska. Idan ya sha iska, she ki dibi danyen wannan garin masaran nan da aka niko, wanda shi wannan kika diba kika tuka, sai ki dibo wani ki hada cikin dafaffe, ki kai ya mutsawa. Amma kada ki bari shi kuma danyen yafi nunannen yawa. Daidai waje da haka ki ya mutsasu. Idan kika ya mutsa, kika hada shi ya kwabu da kyau. To akwai ganyen masara da shi ƴan garin nan ake sakawa, wannan shi a dan murmuda shi, a dan yi shi ball ball haka, shi a saka cikin ganyen, a dan rufe, a saka dashi. Akwai yanda ake yin sa, ake mulmula shi. To amma idan baki da ganyen, akwai ledan nan da ake yin su alala, ana daura tuwo da shi. Zaki ya idan kin yi shi kamar tuwo tuwo haka ball din nan, sai ki saka haka nan ne, sai ki saka shi a cikin leda, sai ki daure. To tukunyan da zaki dora shi a ciki, kin samu shi ganyen masara, ki jera a cikin tukunyan kasa. In baki samu ganyen masara ba, in sun ma ne napkin haka mai dan sha'awa, sai ki sa cikin tukunyan. To idan kin sa cikin tukunyan, sai ki sa wannan ya sunan shi a
dakunan
da kika dundunkulan sai ki saka ciki ki sa ruwa ki rufe yana daukan lokaci gaskiya sannan ya nuna da ma zaran ya dau nunan kina jin kanshin shi wato shikenan wannan dukunu kuma shi dukunun nan ana iya ci shi da miya ko wace miya
ainihin dakunu wani miya ne ake ci aka fi cin dakunu da shi
to su hankarawa akwai barkono da suke nikawa daki ya samu attarugunki ne albasanki da tumatur daki markada akwai wani abinda ake nika da shi a nan garin Ghana kin gani
wato ayuwa da muka fi amfani da shi
wato muna ce
masa
asanka daki ganshi kaman kasa aka yi da shi ko kuma dusin nika na da
na'am
sai ki nika shi barkono attarugun ja sannan ki nika albasa ki hada da tumaturin ki nika to idan kin nika duka sheki zo ki sa dan
magi
da dan gishiri saboda daɗin sa sannan shi kuma wannan da kunun ana ci da kifi kifi soyayya zakiya ki ci da shi amma an kara wanda kansu suna da kifi daban-daban da su akwai wani suna ce mai akulo wato kifin suna tafasawa ne da gishiri da dan albasa su dan dumama shi cikin ruwa haka idan ya dahu da shi suke ci ko kuma idan kin samu kifin ki soyayye wanda zaki kina ci da shi
to shi kifin ya ke dukowa ma a soya da sauransu
to kifi da kin san kala a muna da kifi kama ama wanda a Najeriya suna ce masa kwalla muna da amani muna da kifi daban-daban su cassava fish da wane ne akwai kifin da daki sai dole shekin kankare bayan sa saboda fatan da ke bakayyan da ke bayan sa da fata sai ki kankare shi gaba da baya idan kin kankare kuma ki a cire dattin da ke wuya makogoro to idan kin cire wannan dattin da ke cikin makogoro kika cire jinin da komi dai kika wanke da farko saboda karnin kifi kya iya ki samu lemun tsami sai ki yanka shi biyu ruwan
raba lemun tsami
ki raba shi biyu idan kin raba sai ki matse ruwan lemun cikin ruwan kifin da ke ciki saboda karnin da kin matse kika wanke kifin sai ki cire kifin kuma a cikin wannan ruwa ki samu ki sake daurayewa kin gane sannan ki zo ki sa cikin mataci ki hada da dan gishirinki da watakila dan cittanki da tafannuwa saboda kara abin nan to idan kika
hade zaki hada ki ya musu kifin
zaki hada ne ki ya musa saboda sinadaran su shiga jikin kifin to idan kin haka sai ki bar shi kadan zaki zo ki dora man ki a wuta idan ya dau zafi wasu in suna gasa kifin suna sa fulawa kin gani zaki ya sa dan fulawan ki jikin kifin sannan ki saka a cikin mai wasu kuma kamar irin su masu sayar da dakunan nan ba su saka fulawa akwai kifi kanana kamar irin amanin nan da nace da sauran kifin shi suna da diba ne haka sai su sa cikin wutin man su soya kuma yana kyau to da shi ake ci da kunu dai ana iya sarrafa shi daban-daban a ci shi daban-daban akwai wasu ma cikin wannan tankon da na nuna suna iya siyan pie su yanyanka su zuba a ciki su ci
masha Allah to idan za a jera da kunun kenan idan ka dauko da kunun ka ajiye sai ka dan dibo dan barkonon ka tankwa kenan ka ajiye sai ka dora dan kifin ka idan kana so ma sai ka dan yanyanka fayar ka ajiye an save kenan
kwarai kuwa an save kenan za a iya ajiye maka kaci kin gane in kuma da miya ne miyan kubewa ne miyan kuka ne ayoyo ne miyan kwakwa ne miyan gyada ne shi wannan da kunu zaka iya ci da shi
duk miyan da ka gan kai ya maka a ranka zaka iya ci da
kwarai kuwa miyan da ya kwantar maka da hankali kace yau zan ci da kunu da miya kaza kawai sai ki ci ba sai dai da tankon ba amma asalin su an karawan da wannan tankwa ake ce masa tankwa suna ce mai shito sannan shi shiton ma akwai soyayye baki kenan sannan akwai shi danya kuma da ake
ina jin sabon sati zamu yi batun shiton nan insha Allah mu gani yadda shiton kuma ake yin sa saboda na san yadda ake yin shiton kuma zai dan dau lokaci anan zamu kawo karshen shirin kwalama ni Hawa Abdul Karim yan fani na gabatar babba ko mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English
Allah
Masu saurare baki ɗaya, abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka annan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce taku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A sha ruwa lafiya. Muryar Amurka yau ta